بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا ساكي أدوا دا قوة تكين ونن درسينا أخضري مسألة جامع أحمد بلو دا كيزاريا ونن داري وندشني درن واتو درن بقي غواتا safar shekara ta 1440 wanda ya daidai da 18 ga watan 10 na shekara ta 2018 inda muka taru domin mu ci gaba da karatun littafin Al-Akhdari wanda Abdurrahman Al-Akhdari ya wallafa idan ba manta ba a darasin da ya wuce mun tsaya daidai ina muka tsaya a darasin da ya wuce ولا يحل له صحبة فاسق كو ولا مجالسته لغير ضرورة كو لغير ضرورة ما ترد الضرورة با ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق ننزام تاشيو مالن يكي تشوا ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق بايا حلتا غمتن ينيمير در ababan halitta ta hanyar sabawa mahalicci wannan yana daga cikin kurakurai da kuma manyan zunubai wanda mutane da yawa suke tawa zaka ga yanzu akwai mutane da yawa zaka ga suna neman yardar abun halitta ta hanyar sabawa Allah subhanahu wataala da yawa zaka ga cewa yanzu wani zai iya ƙarya saboda shugaban shi ya ji dadi saboda kai ya bata masa rai zaka iya ganin cewa mutum wani lokacin ma zai iya yin sata ba dan wani abu illa saboda iyalansa saboda kawai matarsa ta ji dadi kuma ta yi annashuwa wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke na rashin dacewa duk abin da mutum zai yi to da ya dinga gwadawa shin wannan abin ya saba wa Allah ko bai saba wa Allah ba koda ko a ce zaka saba wa abun halitta to indai zaka samu yardar Allah to ka dace kamar yadda yazo a cikin hadisi duk mutumin da ya nemi yardar Allah ta hanyar saba wa mutane to Allah subhanahu wataala zai yarda da shi kuma mutane su yarda da shi duk mutumin da ya saba wa Allah ta hanyar neman yardar mutane to Allah sai ya sa mutane su fushi da kai sai kuma Allah shi ma ya fushi da kai. Ala kulli hal kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa cikin suratu Al-Maida ya ayyuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunahu fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah subhanahu wataala zai zo da wasu mutane wanda suna son su shi ma yana son su azillatin alal mu'minina izzatin alal kafirin masu sauki ga mu'mine masu tsanantawa ga kafirai amma kuma daga cikin sifofin su shine wala yakhafuna ba sa tsoron zargin mai zargi saboda haka wannan yana daga cikin sifofin mu'minai ya zamanto cewa ko yaushe kai kana cikin neman yardar Allah subhanahu wataala ko da ko a ce zaka samu damuwa da wasu indai Allah zai yarda da kai baka da matsala amma za ka ga yanzu mutane da yawa duk abin da zai yana neman yardar wasu ne akwai wanda ko azi yake yi to yana kokarin ya ga yayi balance ta yadda zai zama to bai saba waɗannan ba bai saba wa waɗancan ba wannan dai yana daga cikin tabewa kuma a lokuta da yawa yana da alaka da darasin da muka yi a baya saboda mun ce duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi yana buƙatar dame-dame na yana buƙatar abubuwa biyu na wadatar zuci da kuma sana'a amma muka ce ɗaya yafi ɗaya muhimmanci ba ne ne yafi muhimmanci wadatar zuci saboda haka a lokuta da yawa zaka samu irin waɗannan abubuwan ne suke faruwa. Dan haka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Abdullahi ibn Abbas a cikin hadisi na 19, ihfazillaha yahfazka, ma'ana ka kiyaye Allah, Allah subhanahu wataala zai kiyaye ka. Saboda haka duk lokacin da yazo baka kiyaye Allah subhanahu wataala, to Allah subhanahu wataala shi ma ba zai kiyaye ka ba lokacin da ya zamanto kana buƙatar sa. Nasrullaha fanasiyahum, kamar yadda yazo a cikin suratu al-A'raf. Allah subhanahu wataala, Allah subhanahu wataala yana cewa wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin, Allah da manzansa su ne suka fi cancanta a nemi yardar su in dai mutane sun kasance mu'minai ne. Saboda haka yana daga cikin kuskure kaga wani ya rantsewa wani kawai saboda ya zamanto cewa ya gaskata shi ko kuma ya ji daɗi. Mutum ya yi rantsuwa akan ƙarya ba don wani abu ba, illa kawai saboda ya zamanto cewa wancan ɗin ya ji daɗi, ko mutum ya zamanto cewa ya aikata wani zunubi domin kawai ya daɗaɗa wa wasu. Shi yasa Umar bin Abdulaziz, ɗaya daga cikin halifofin musulunci wanda ya rasu a shekara ta 101, lokacin da ya zo zai mutu, sai aka ce masa gashi za ka mutu, iyalanka kuma baka bar musu komai ba, sai ya ce ku zaunar da ni. Da aka zaunar da shi, sai yake cewa iyalaina ɗayan abu biyu ne, ko dai su zamanto mutanen kirki. To Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin suratul A'raf, wa huwa yatawallas salihin, ko Allah shine yake jibintar lamaran managarta, yace ko kuma iyalaina su zama mutanen banza, to ba zan zamo na ban musu dukiyar da za ta taimaka musu wajen sabawa Allah subhanahu wa ta'ala ba. Ala kulli hal, wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu gane. Da yawa daga cikin waɗanda suke neman kuɗi ko suke yin sata, da yawa za ka ga suna yi ne domin su biya wa iyalansu buƙata, musamman domin su kyautata wa matansu. So sai ka ga mutum ya faɗa cikin zinabai wanda kuma ba zai zamanto mai daɗi ba. Wa qala alayhi salatu wassalam, annabi sallallahu alayhi wasallam yana cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ba a yin biyayya ga wanda yake abin halitta, fi ma'siyatil khaliq, a gurin da zai zamanto an saba wa mahalicci. Bai halatta kai wa wani biyayya inda za ka saba wa Allah ba. Akwai lokacin da muna tare da Ala Abdulwahab Abdullah a Kano, sai wani ya zo yake tambayar shi, yake cewa malam, da gemu da aure wace sunna ce tafi ƙarfi? Sai malam ya ce aure mana. Akwai wani mutum da malam yake ce mai gwagwarmaya, sai ya ce malam ba haka yake nufi ba. Abin da yake nufi shi ne, idan matarka ta ce ka aske gemu, ya halatta ka aske ko bai halatta ba? Sai ce ai ba haka ya kamata a yi tambaya ba. Ya ce kamata ya ka ce da matanka da Annabi waye fi, yace abin da ya kamata ka tambaya kenan. To a lokuta da yawa zaka ga mutane suna irin waɗannan abubuwa. Zaka ga mutum idan ya tashi zai iya yin wasu abubuwan na saban Allah subhanahu wataala ba don wani abu, illa saboda ya zamanto cewa ya daɗaɗawa wani abun halitta. Malam yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fi, bi halatta ga mutum ba, baya halatta ga baligi, ko kuma baya halatta ga wanda shari'a ta hau kan shi, wanne ne daidai? Me waga fassara al-mukallaf? Na'am. Na'am, ko kuma dunkula ka ce wanda shari'a ta hau kan shi, ko ka ce baligi mai hankali, saboda ba duk baligi bane yake mukallaf, haka ne? Kamar waye baligi amma ba mukallaf ba? Mahaukaci. Kun ga baligi ne amma kuma gairu mukallaf, haka mai bacci shi ma baligi ne amma ba mukallaf bane. Ala kulli hal, wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske. Duk abin da za ka yi yana da kyau ya zamanto ka tambayi malamai, ka kuma san hukuncin Allah subhanahu wataala. yana daga cikin kurakuren yin abu da ka yin abu da ka ko kuma ka tambayi malaman da ya zamanto ba su cancanta a yi koyi da su ba shi yasa yace wa yas'ala al ulama ala kulli hal yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da matsala kuma suke da hadarin gaske kuma zaka samu zamani yazo ya jijjuya shine zaka ga ilimin musulunci ya zama kwandan shara a wajen wasu yanzu idan da mutumin da ya karanta Islamic studies ko kuma abin da yake da alaka da islamiyat yazo ya zauna zai koyar da chemistry ko mathematics da yawa mutane ba su zo ba haka ne za su ce ba san san ne je ya karanta wannan ba amma zaka ga mutane da yawa yanzu suna karan tsaye wajen karatun musulunci zaka ga mutum ba a san shi ba ba san lokacin da yaje ya karatu ba amma kawai sai kaga yazo yana koyar da musulunci kuma zaka ga mutane da yawa yanzu idan ana magana kan matsalolin musulunci sai kaga cewa suna tsoma baki a ci tare da cewa kuma ba su samu damar da za su yi karatu ba dan haka yana da kyau ya zamanto mutum a duk abin da zai yi ya zamanto yana neman ilimi a wajen malamai kar yi aiki da ka aiki da ka yana daga cikin abubuwa waɗanda su ma ba su halatta ba kamar yadda malamai suka yi bayani idan mutum ya zamanto ya ki neman ilimi da gangan ya zamanto ya zauna a haka to wannan zai iya sawa mutum ya hallaka ya mutu ya shiga wuta kaga yanzu kamar yadda yazo a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana sallah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli ka je kai sallah domin kai ba kai sallah ba sai ya sake yin wata sallah sai ya sake zuwa yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sallama sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa irji fa salli fa inna lam tusalli saboda karshe dai mutumin nan yazo ya ce shi fa ba sallah da ya iya in ba wannan sallar ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa yadda ake yin sallah ala kulli hal wannan mutumin ya nuna cewa shi fa ba wace iya an ba wannan ba a wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna masa inda ya mutu to da ya mutu akan addinin da ba na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tabbas idan mutum ya aikata abu da jahilci akwai guraren da Allah yake masa uzuri kamar kamar yanzu misali idan ya zamanto mutum ya taso a gurin da yake babu musulmai da yawa ko kuma mutum ya zamanto cewa bai dade da shiga musulunci ba idan mutum ya aikata kurakurai ana iya masa uzuri ko da kuwa wannan kurakuran nashi ya kai fita daga musulunci kamar yadda yazo a cikin hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin wani mutum wanda yake cewa da iyalansa idan na mutu kona ni idan kuka kona ni sai ku daidaici ranar da ake tsananin iska sai ku sheke na ruwa saboda haka Allah subhanahu wataala ya tattara shi da Allah madaukakin sarki ya tattara shi sai ya tambaye shi yake cewa da shi me yasa kai haka sai yake cewa ya Allah na yi haka ne saboda tsoronka wannan mutumin abin da yayi mai sunan shi mai sunan abin da wannan mutumin yayi na kafirci ta ina ya zama kafirci na bai yadda kudirar Allah ba to amma kaga da yake yayi ne a cikin a kuskure sai ya zamanto cewa Allah subhanahu wataala sai ya masa afuwa ina fatan mun gane haka nan kuma hadisin Abu Waqid bin Laythi shi ma kun ga a lokacin kamar yadda yake cewa sun fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya zamanto cewa basu dade da shiga cikin musulunci ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka fita tare da shi sai suka ga mushrikai suna da wani guri wanda suke rataye abubuwansu suna neman albarka sai suka ce ya rasulullah ij'al lana zata alwaqin kama lahum zata alwaq ya manzan Allah ka sanya mana gurin da zamu dinga rataye abubuwan mu kamar yadda su ma suke da gurin da ake rataye abubuwa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalla inna as-sunan laqad qultum kama qalat banu isra'ila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Tabbas kun gutubar da ta wuce daga mutanen da suka gabace ku, kun faɗi irin abin da banu Isra'ila suka faɗa ga Annabi Musa lokacin da suka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da suka cewa Annabi Musa ka sanya mana wani Allah kamar yadda su ma suke da alloli. Ala kulli hal, idan mutum ya aikata abu ba tare da ya sani ba, kuma ba ya samu daman neman ilimin ba ne yake nema, Allah subhanahu wa ta'ala zai yi masa uzuri. Allah subhanahu wa ta'ala zai masa uzuri, ba zai kama shi da wannan jahilcin da yayi ba, saboda jahilci yana daga cikin guraren da ake yi wa mutum uzuri. Idan muka dawo ta bangaren malamai, yana da kyau shi ma malami idan aka tambaye shi to ya ji tsoron Allah kar ya faɗi abin da bai sani ba, kai ya faɗi abin da bai sani ba. Kamar yadda aka rawaito daga Muhammad bin Ajlan yana cewa man faqada la'adri faqad usiba fi muqatilihi, duk mutumin da ya rasa la'adri to tabbas kamar an soke shi ne a makasarsa. Sayyidina Malik Allah madaukakin sarki ya kara masa rahama, akwai lokacin da aka taho daga guri mai nisa aka zo wajen shi aka kawo masa mas'aloli wajen guda 42. Saboda kamar yadda ya zo a cikin wasu ruwayoyin, sai Imamu Malik sai ya amsa guda 6, ragowar 36 ya ce bai sani ba. Saboda haka sai ya zamanto cewa mutumin sai yake cewa yanzu idan na koma me zan ce wa mutane, sai ce ka ce Malik bai sani ba. Saboda haka duk lokacin da malami ya zamanto yana da la'adiri, wannan shine yake nuna cewa yana da ilimi, kuma ilimin da yake yana kan daidai ne. Amma duk lokacin da malami ya zamanto yana ganin ya san komai, wannan wata hanya ce ta tabewa, kuma hanya ce wacce zai zamanto cewa wata ran Allah subhanahu wa ta'ala zai kunyata shi. Akwai wani malami da ya taba zuwa yake cewa da mutanensa kowa ya tambaye shi abin da yake so, yace ya san duk abin da suke so su tambaya, yace dan haka kowa ya tambaye abin da yake bukata. Saboda haka da ya zamanto malamin Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi kunyata shi, saboda haka sai aka masa tambayoyi biyu duka ya kasa amsawa. Daya daga cikin mutanen yake cewa da shi dan Allah yana so a gaya masa lokacin da Annabi Adam ya yi hajji waye ya mai aski. Saboda haka sai malamin ya yi shiru. Shi kuma ɗayan ya ce masa yana so da Allah a faɗa masa daidai inda hanjin kiyashi yake. Saboda haka malamin ya yi shiru. Ala kulli hal, duk lokacin da mutum ya zama malami mai koyar da karatu, yana da kyau ya zama mai tawalu'u. Kar ya zamanto cewa duk tambayar da aka masa ya amsa. Idan aka mai tambaya, yana da kyau ya zamanto ya nema a ƙara maimaita masa ita, saboda za a iya samun kuskure. Wani lokacin mutum za a iya masa tambaya ya kuskure. Kamar yanzu misali yadda Al-Allama Muhammad bin Salih bin Uthaymeen ya kawo a cikin littafin sa Al-Usul min Ilmi Al-Usul, yanzu misali mutum ya zo ya ce maka ya mutu, wani ya mutu ya bar matarsa da ƴarsa da kuma ɗan uwan shi. Ya zo ya maka wannan tambaya a dunƙule, kaga kana da buƙatar ka tambaye shi cewa wanne irin ɗan uwa ne. Kaga idan ya zamanto ɗan uwa ne shaƙiƙi zai ci gado, amma idan ya zama ɗan uwa ne li'ummi ba zai ci gado ba. Me yasa ba zai ci gado ba? Ha? Menene dalilin da yasa ba zai ci gado ba? Wa zai hana shi cin gado ana? Kun ga duk lokacin da ya zamanto akwai ƴa, to tana hana ɗan uwa li'ummi ya ci gado, amma ba ta hana shiƙiƙi ko kuma wanda yake li'abi ya ci gado. Ala kulli hal, duk lokacin da mutum zai yi karatu ko zai karantar da mutane, ya wajaba ya zama abin da zai karantar da su yana da tabbaci a kai. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin suratu Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Saboda haka duk lokacin da mutum ya zamanto yana karantar da mutane ba bisa ilimi ba, bayan kunyatawa da Allah zai masa a lokuta da yawa, kuma Allah subhanahu wata'ala zai iya sa wannan abun ya zama bala'i a gare shi. Kaga kamar yadda ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim, akwai mutumin da ya kashe rai guda 99, sai ya je wajen wani malami ya tambaye shi cewa ya kashe rai guda 99, don haka yanzu menene abin da zai yi dan ya zamanto ya yi kafarar wannan zunubin da ya yi? Sai malamin ya ce ai baka da tuba, sai ya kashe shi ya ci kashe na 100 da shi. Sai ya je wajen wani malamin mai ilimi ya tambaye shi menene tuban, sai ya ce ya hijira zuwa ga kasar mutanen kirki. Ala kulli hal, yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci a wannan gabata wa yas'al al ulama shine lallai mutum yana da kyau a ya kula sosai wajen fassara duk wani abu na ilimi wanda yake da hadari, musamman abin da yake da alaka da tafsirin alqur'ani. Daga cikin abubuwa waɗanda za su baka mamaki sosai, zaka ga mutane da yawa inda zaka kawo musu waka Imrul Qais, ko ka kawo musu wani sentence guda uku na larabci da niyyar cewa su fassara maka, za su ce maka ba su iya larabci ba, amma idan azumi ya zo sai ka gansu suna yin tafsirin Qur'ani. Wannan yana daga cikin manya-manyan masifu, wanda kuma gaskiyar lamari daga cikin abubuwan da suke jawo waɗannan matsalolin shine akwai laifin shugabannin kungiyoyi. An riga an zamar da yin tafsirin alqur'ani a kowanne majalisi ko a kowanne masallaci ya zamanto kamar wata al'ada ce, kamar wani abu ne na dole. Yana da kyau a wayar da kan mutane ya zamanto su gane cewa ba wajibi bane dole sai an fassara alqur'ani a kowanne majalisi. Babban abin da ake so shine idan watan Ramadana ya shigo, mutum yayi kokari ya zamanto ya shagaltu da al'amura waɗanda suke na alkhairi. Fassara alqur'ani yana daga cikin abubuwa masu hadarin gaske. Za mu ga irin yadda hatta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke jin tsoro wajen fassara alqur'ani. Sayyidina Umar, duk da cewa balarabe ne, shine na biyu bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma akwai lokacin da yana hudu ba aka tambaye shi ya karanta wannan ayar wa fakihatan wa abba, sai aka tambaye shi me ma'anar wa ba, sai ya kasa sanin abin da ake nufi. Akwai lokacin da ya zamanto cewa yana hudu ba shi ma, sai ya karanta wannan ayar innahu zanna allan yahur, aka tambaye shi menene ma'anar yahur, sai yake cewa bai san ma'anar yahur ba, har sai da aka je kauye tukunna aka ga wani yaro yana wasa da tsuntsu yana cewa qara tsairi yatiru tsairan hatta ya gunna allan yahur, sannan aka gane ma'anar yahur shine yarje. Ala kulli hal, wannan yana daga cikin abubuwa masu hadarin gaske. Lallai yana da kyau mutum ya koyar da karatu gurgurdan iya matsayinsa. Duk lokacin da aka tura ka tafsiri ko aka tura ka wani waje ka koyar da Qur'ani, in dai ka san baka sani ba, to yana da kyau ka nisanci fassara alqur'ani. Kuma yana da kyau mu gane cewa koyar da alqur'ani da kuma yin tafsiri da azumi kar ya zamanto an mayar da shi wata hanya ta samun wani abu na abun duniya, wanda hakan yana daga cikin dalilan da yasa tafsiran suka yawaita, saboda kasancewar a wasu guraren akwai abin da ake iya samu. Dan haka dai akwai malamai da yawa, zaka ga akwai iya gurin da suke iya bada fatawa, akwai iya gurin da suke iya yin magana akai, amma duk inda aka tambaye su na gurin da zamanto cewa ba sa iya wani katabus a gurin, to ba za su iya yin magana akai ba. Malam yake cewa wa yattadi bil muttabiina li sunnati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam allazina yadulluna ala ta'atillah wa yuhadhdhiruna min ittiba'i shaytan. Mana yana da kyau mutum idan zai yi koyi, to yayi kokari ya koyi da waɗanda suke biyayya ga sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ina fatan mun gane. Ala kulli hal, Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa Yahudawa sun kasu zuwa kaso 71, Nasara kuma sun kasu zuwa kaso 72, mutane na kuma za su kasu, al'umata za su kasu zuwa kaso 73, dukkansu a wuta suke, sai kawai guda ɗaya. Aka ce su wane ne ya manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sune waɗanda suke kan abin da ni da sahabbaina muke kai. Dan haka yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmancin gaske shine duk lokacin da mutum zai yi koyi da malami ko kuma zai yi karatu a wajen malami, lallai ya tabbatar da wannan malamin cewa yana biyayya ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baya aikata abubuwa waɗanda suka zabawa addinin musulunci. Ala kulli hal, kamar yadda ya tabbata a tarihin magabata, da yawa idan suka je wajen malami sukan yi koyi da ɗabi'unsa kafin iliminsa. To wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmancin gaske cewa idan zaka yi karatu, kakka yi karatu a wajen mutumin da yake da gurɓatacciyar aƙida, saboda zai iya maka tasiri ta hanyar da baka zata ba. Ina fatan mun gane. Yana daga cikin abubuwan da aka rawaito daga Imam al-Bukhari, aka ce akwai lokacin da ya je wajen wani mutum zai ɗauki hadisi a wajen shi, sai ya ga mutumin ya ɗauko bawo ya ajiye yana kiran wata akuya. Saboda haka da Imam al-Bukhari ya hanga sai ya ga babu komai a cikin wannan bawon da yake kiran akuya. Saboda haka Imam al-Bukhari duk da yayo tafiya mai nisa sai ya zamanto ya juya, sai aka ce me yasa, sai ya ce tunda yana yaudara to yana ganin cewa zai iya yin tasgaroma a wajen bada hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, duk lokacin da ake magana akan a kungiya ko kuma bangare waɗanda suke kan daidai, to ana magana ne akan waɗanda suke kan abinda Al-Qur'ani ya zo da shi da kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a bisa fahimtar magabata na gari. Saboda haka yana daga cikin kurakurai da yawa zaka ji wasu suna cewa ai ya kamata kawai duk wasu abubuwa waɗanda suke na bambance-bambance a ajiye su a zo a ci gaba. Tabbas musulmai ƴan uwan juna ne, amma dai akwai abubuwa da yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ɓata ne, musamman yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duka ƙungiyoyin gaba ɗaya guda 72 suna wuta, guda ɗaya ce kawai ya zamanto cewa tana kan abin da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzansa suka yarda da ita. Saboda haka duk abin da ya zamanto za ka yi, to yana da kyau ka auna shi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda ya zo daga Imam Ahmad yake cewa iyyaka an tatakallam fi mas'alatin wa laysa laka fiha imam, kakka yi magana akan wata mas'ala wacce baka da magabaci a kai. Saboda haka yana da kyau mutum idan zai yi abu ya duba menene aikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, menene suka faɗa. Kuma daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske shine lallai yana da kyau malaman islamiyya da kuma waɗanda ake karantarwa a dinga ƙoƙari wajen karanta tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ya zamanto cewa ya kunsa. Malam yake cewa alladhina yadulluna ala ta'atillah wa yuhadhdhiruna min ittiba'ihi, sune waɗanda suke yin umarni da biyayya ga Allah, suke hani wajen bin shaidan. Shaidan iri biyu ne, akwai shaidan na mutane, akwai kuma shaidanu a cikin aljanu. Saboda haka duk mutumin da zai dinga kiranka zuwa ka bauta mai ko kuma kai mai wani abu wanda ake yi wa Allah subhanahu wataala, shi ma ya zama shaidan, kuma ya zama dagutu. Saboda haka duk mutumin da zai kira ka zuwa cewa in zaka nemi taimako, ka nemi taimako a wajen Allah, wannan shi ma yana daga cikin batattu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da Abdullahi dan Abbas, wa iza sta'anta fasta'in billah, idan zaka nemi taimako, ka nemi taimako a wajen Allah subhanahu wataala, wa iza sa'alta fas'alillah, idan kuma zaka roƙi wani abu to ka roƙa a wajen Allah subhanahu wataala. Malam yake cewa wala yarda li nafsihi ma radiyahu al muflisun alladhina da'at a'maruhum ko a'maruhum bi ghairi ta'ati Allah ta'ala. Me yasa za a ce a'maruhum? Ni anan na a'maruhum. Me yasa za a ce a'maruhum? Na saboda jam'i Okay, in jam'i ya zurfin ake mai. Menene dalilin da yasa za a ce a amaru? Saboda ai kauni ko saboda fa'ili. Shine dalilin da yasa saboda ai kauni shine yayi aikin. Shi yasa za a ce a amaru. Kuma ni ana akwai kuskuren rubutu ya ce ni ama ramo figar ta'atilla fa ya hasratum. Akwai mutane da yawa da za ka ga gaba ɗaya rayuwarsu ta tabo wajen abin da yake babu ta Allah subhanahu wataala ba. Yanzu za ka samu mutanen da gaba ɗaya rayuwarsu ta tafi ne akan wajen neman duniya. Akwai wanda in ya fita da sassafe ba zai dawo ba sai dare. Idan ya fita neman kuɗi sai ya yi wata biyu bai dawo cikin iyalansa ba. Akwai wani ɗan siyasa da muka taɓa zama da shi, kullum idan ya zamanto cewa ya zo, kullum idan ya zo yana yin sallah ne su ɗaya. Shi kullum su ɗaya yake yin sallah saboda harkokin shi na yau da kullum. Idan ya zo zai yi sallah asuba, to zai faro daga azahar ɗin jiya, ya yi azahar, ya yi la'asar, ya yi magarba, ya yi isha ta jiya kenan, sai asuba shi kenan sai gobe kuma. Kuma gaba ɗayansu ba sa wuce masa minti goma ya kammala su. Wannan dai yana daga cikin iflasi a rayuwa. Akwai wani mai kuɗi wanda ya nemi fatawa akan ya halatta ya zamanto ka wakilta wani ya maka hajji, saboda yana ganin tafiya aikin hajji zai iya lallata mai abin da ya tsara na business ɗin shi a wannan wata. Don haka yana neman fatawa idan zai yi ya zamanto ba sai ya je aikin hajji ba, kawai ya wakilta wani ya masa. Ala kulli hal, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa taisa abdud dinari taisa abdud dirham, bawan dinari ya taɓe, bawan dirhami ya taɓe. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa iza shika falan tufish, idan ya zamanto cewa yayi, idan ya zamanto cewa ya samu tsakuwa ta taɓa shi, to ka Allah ya bashi matsifatar da za ta cire masa. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisin, Annabi yake nuna cewa duk mutumin da ya zama haka to ya taɓe ya kuma samu matsala a rashi. Ala kulli hal, yana da kyau mutum ya zamanto yana da lokacin zai nemi kuɗin shi, yana kuma da lokacin da zai bawa Allah subhanahu wataala. Kamar yadda aka rawaito, akwai ɗaya daga cikin malaman hadisi ina ga ya hani, an ce ya kasance mutum ne wanda yana yin kafintanci, saboda haka inda zai ɗaga guduma a kira sallah, to ba zai dai buga ta ba, zai ajiye ta ne ya tafi sallah. Saboda haka yana da kyau a ce al'amuranmu na duniya kar ya zamanto su taɓa shagalar da mu daga al'amuranmu na lahira. Kamar yadda aka rawaito daga Sa'id ibn al-Musayyib yana cewa tunda yace bai taɓa ganin ƙeya wani ba a sallah, sannan kuma sai da ya wajen shekara 40, afwan cewa ya shekara 50 bai taɓa ganin ƙeya wani ba a sallah, mana kullun yana sahun gaba, sannan kuma ba a taɓa kiran sallah ba face yana cikin masallaci. Yanzu za ka ga kullum idan aka gama sallah in ka waiga za ka ga mutane da yawa masu rama sallah. Alhali ita kiran sallah asali an sanya ta ne domin a sanar da mutane cewa lokacin sallah ya shiga. So duk mutumin da yake cikakken mai tsoron Allah ne, mai kulawa da lokuta, to ya kamata a ce kafin ma a kira sallah mutum ya zamanto yana ciki. Ala kulli hal, akwai lissafin da mutane suka yi wanda yake nuna cewa yawanci rayuwarmu tana cikin matsala. suna cewa yanzu in ka kalla zaka ga mutumin da ya shekara wajen 60 a duniya to idan ka tattara sallar da yayi gaba ɗayan ta dikar ta kai ta shekara biyu misali yanzu suna cewa duk mutumin da ya zamanto cewa kullun yana yin bacci na awa 6 to idan yayi shekaru 60 a duniya zai zamanto yayi baccin shekara 15 idan mutum ya zamanto cewa yana yin wanka da shiga ban daki kullun yana ci mai awa 1 da yin kwalliya to idan Allah subhanahu wataala ya kaddara mutum yayi shekaru 60 a duniya kullun yana awa 1 to zai zamanto cewa yayi ya shiga ban daki tsawon shekara 2 da rabi idan mutum ya zamanto yana zuwa aikin gwamnati daga karfe 8 zuwa 2 awa 6 idan yayi shekaru 30 yana wannan aikin kaga zai zamanto aikin gwamnati ya ci mai shekara 7 da rabi kuna kirgawa nawa yanzu muka kai na idan kana hira da mutane kullun awa 2 kullun a ce zaka je daba ko kwadi da matarka ko wani ku hira awa 2 to in ka shekara 60 to zai zamanto kai hira a shekara 5 ina fatan mun gane yanzu a ganin ku sallah tana cin mana sallah a rana minti nawa take cin mana ko awa na awa daya ai yanzu idan liman yayi minti 12 yana yin sallah to wallahi wani ma kila sai ya gaya mai bakan magana an aka gama to amma dai mu batta cewa awa daya average to yanzu idan misali mutun yana yin sallar awa daya fa wanda haddana kuloli kenan to idan ya shekaru 60 a duniya in an kaddara tun daga yarantar sama yana yin sallah kenan to zai zamanto cewa gaba daya idan misali sai da ya kai dan shekara 7 haka ya fara sallah ya kai shekara 60 ya mutu to gaba ɗaya sallar da mutum yayi bata wuce ta shekara 2 ba duka idan ka lissafa in dai ka lissafa mutum yayi shekara 53 yana sallah kuma kullun wannan sallar tana ci mai awa 1 to gaba ɗaya abin da yayi yana sallah bai wuce shekara 2 ba saboda haka shiga kasuwa kasuwa da hajjiya da take aikin kasuwa ce fa ne da abubuwa awa nawa yake ci maka a rana da kuma sati so gaba ɗaya zaka ga cewa rayuwar mu gaba ɗaya tana tafiya ne a shiri ne ta dan haka shine dalilin da yasa yana da kyau duk abin da mutum zai yi zamanto yana saka ibada a ciki mallan yake cewa fa ya hasratuhum akwai wanda kuma za ka ga kamar wannan misalin da muka kawo shi gaba ɗaya sallar bai wuce minti 10 take ci mai ba so kaga shi in ya shekara 60 yana haka bai wuce ma yi sallar wata 2 ba ala kulli hal yana da kyau gaskiya mutum ya zamanto ya dinga tuna Allah subhanahu wataala kuma daga cikin abin da zai taimaka wa mutum shine ya zamanto cewa ya rinka karanta tarihin magabata na gari yanzu magabata na gari akwai waɗanda aka ce inda zai zamanto cewa za a ce mai gobe zai mutu to ba abin da zai iya karawa a cikin aikin da yake inda za a ce gobe za ka mutu haka kuma za a ga mutane suna kokari wajen kiyaye lokutan su a daliban da muka zauna da su a Madina akwai waɗanda na sani idan za su hau layin restaurant akwai littafin da suke haddacewa idan suka shiga mota za su harami akwai littafin da suke haddacewa idan zai ci abinci to zai sa kaset din wani malamin saboda kan lokacin ya tafi a banza kuma ba za ka samu Balarabe yana hirar wani ba da wahala shi dai Balarabe ya yadda idan ka bata mai zai iya canza layi saboda kai amma dai a zo ana hira wani ko wani abu duk wannan yana daga cikin asara ta rayuwa mallan yake cewa fa ya hasratuhum wa ya tulabuka'ihim yawmal qiyama duk mutumin da ya tafi akan haka to hasararsa za ta yi girma kuma ranar alkiyama zai yi nadama kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa yawma ya'udhu zalimu ala yadayhi ko yaqulu ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila nas'alu Allah subhanahu wataala an yuwaffiqana littiba'i sunnati nabiyyina wa shafi'ina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam roƙo Allah ya datar da mu zuwa ga biyayya ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda shine mai ceton mu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin waɗanda za su yi ceto bal shine ma yake da ceto mafi girma ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da ceto kala kala ranar alkiyama shi yasa malam ya kira shi da mai ceto a nan gurin na farko akwai ash-shafa'atul uzma wacce annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi ranar alkiyama wanda shafa'atul uzma ita ce al-maqamul mahmud wanda ranar alkiyama idan aka zo aka taru mutane suna cikin azaba suna cikin damuwa za a zo ya zamanto cewa a rasa yadda za a yi ana neman hisabi a je wajen annabi adam yace ya taba sabawa Allah ya ci ganyen bishiya ko sai a je wajen annabi Nuh shi ma annabi Nuh yace ya saba Allah subhanahu wataala me ne fin sa na'am yayi addu'a sai a je wajen annabi Ibrahim shi kuma annabi Ibrahim shi ma yace yayi laifin me yayi na'am yayi me yayi me kuka ce yayi sha gube yayi me yayi ƙarya so ai haka ya fada ko inni kazabtu thalatha kadhibat haka ya fada hadisi me yasa kuke kaucewa na'am sai a je wajen annabi daga annabi Ibrahim sewa sai a je wajen annabi Musa ko shi ma sai a tambaye shi zo ya ce to sai ya ce me ya taba kashe rai da kuskure ko sai a je wajen annabi Isa shi ma nemi ya ce to sai ya ce me na haka zai ce na haka ne menene daidai malabas na mai annabi Isa zai ce an bauta masa a hadisi ingantacce shine walam yazkur dhanban annabi Isa ya ce ba zai ceto ba amma dai bai faɗi wani abu da yayi ba ina fatan kun gane saboda haka sai a je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce shine da ceto sai ya je sujjada a ƙasan al'arshi ko Allah ya sanar da shi wasu abubuwa a lokacin sai Allah ya ce irfa ra'saka ya Muhammad wa saltuta wa qultu isma washfa tushaffa ka faɗa abin da kake so za a saurare ka ka nemi ceto za a baka ka roƙa za a amsa maka ala kulli hal wannan shine shafa'atul uzma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto a yi hisabi akwai kuma ceto wanda bai kai wannan ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai shici an aljanna shiga aljanna akwai ceton da zai yi wa ammansa Abu Talib ko ta yadda za a rinka masa azaba a saman wuta maimakon ya shiga ƙasan wuta inda kafirai suke shiga akwai kuma ceton da kowa zai yi banda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisi shafa'atul mala'ikatu wa shafa'an nabiyuna wa shafa'al mu'minuna wa lam yabqa illa arhamur rahimin haka annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ceto da yawa da zai yi a ranar alkiyama so kaga wannan yake nuna mana tabewar waɗanda suke ganin cewa in dai sun bi wani to dole za su samu ceto koda kuwa sun sabawa Allah subhanahu wataala wannan dai yana daga cewa saboda hatta annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga ranar alkiyama din dole sai ya je ya nemi izini kafin Allah ya bashi damar da zai yi ceto dan haka wannan dai yana daga cikin bata kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul najm ko wa kam min malakin fis samawati la tuguni shafa'atu illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fasalun fi tahara saboda haka yau mun kammala muqaddima ko wannan shine darasi na nawa shine darasi na 10 eh duka dai ai yana ciki duk da muqaddima farko shine darasi na 10 so insha Allah ta'ala a darasi na 11 in Allah ya sa muna raye sati mai zuwa zamu fara daga babun dahara wanda shine asalin abin da littafin yake magana akai wanda wannan littafi na fiqhu ne amma idan kuka kalla wannan muqaddimar da yayi muqaddima ce mai muhimmancin gaske wanda kuma hakan zai nuna mana girman wannan littafin da kuma matsayinsa da kuma matsayin wanda yayi shi kun ga yanzu wannan muqaddimar da yayi shafi uku ba karamin ilimi Sheikh Abdurrahman Al-Akhtari ya zuba a cikin ta ba wanda wannan zai nuna mana muhimmancin hakan insha Allah ta'ala za a kira sallah idan aka kira sallah da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu amsa abin da ya sauka na tambayoyi Allah ta'ala a'lam na'am wani cewa malam ni ne nake aikata laifi na san kuma laifi ne in na bari daga baya sai na koma menene hukunci na to babban abin da ake bukata shine mutum idan ya tuba zuwa ga Allah kamar yadda muka faɗa a maganar mi ahlali shine ya tuba tauba cikakke ko Allah madaukakin sarki a cikin suratul tahrim yana cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ku tuba tuba ingantacce shi kuma mi ahlali yace wa shurudut tawbati annadamu ala ma fati sharadan tuba shine kai nadama ba za ka ƙara aikata wannan abin da ya faru ba a baya sharadan tuba shine kai nadama abin da ya faru ko shine kuma waniyatu Allah ya uda ila dhanbihi ko fima baqiya alayhi min umri yani ba zai sake koma ba wa an yatrukal ma'siyata fi sa'atiha ya bar zinubin a lokacin amma dai koda mutun yayi zinubi ya sake koma ya sake tuba Allah zai iya amsa tuban sa kamar yadda yazo hadisi ingantacce Allah madaukakin sarki habbawa abin nan mala'ikun sa labari yake yi cewa bawa na yayi zinubi kuma ya nemi gafara ya sake yi ya nemi gafara saboda ya san ba wani wanda yake gafarta zinubi in ba ni ba saboda haka duk lokacin da mutum ya banna in dai ya tuba ko da ya sake ya ƙara yin bannar ya kuma ƙara tuba Allah zai amshi tuban sa amma dai abin da yake daidai shine mutum ya bar abin kar ya sake komawa saboda bai san lokacin da mutuwa za ta zo mai ba kuma bai sani ba idan ya tuba ko Allah ya amsa ko bai amsa ba saboda yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske wanda ya kamata mutane su gane shine a cewa ba duk lokacin da ka tuba Allah madaukakin sarki yake amsa ba zai iya yiwa ka tuba Allah madaukakin sarki bai amshi tuban ka ba so wannan yana daga cikin kurakurai na'am malam kamar yanda wasu malaman suke cewa ba a san wanda ya rubuta littafin kawaidi ba kuma akwai maganganu game da siffofin Allah da aka kawo a cikin littafin shin malam za a iya daina karatun littafin kawaidi ala kulli hal ba wani littafi a duniya wanda ba za a rasa kuskure a cikin shi ba in ba Qur'ani bane wannan yana daga cikin ka'ida wacce ya wajaba kowa ya santa in dai ka cire alqur'ani to ban san wani littafi a duniya wanda ba za a iya samu kuskure ko kuma ba a samu kuskure a cikin shi ba sai dai kurakurai suna tafawuti ya zama wannan littafin kurakuran da suke ciki sun fi wanda suke ciki a littafin tabbas littafin kawaidi idan ka dauki bangaren da yake da alaka da fiqhu farkon inda ya fara cewa qala shaykhul faqih inda ya magana akan fara'idus salati guda 15 ne har zuwa inda ya magana akan wanka da kuma sunnonin wanka da sauransu galibin abubuwan da aka rubuta a waɗannan guraren abubuwa ne masu kyau kuma sun dace da maganganun malamai. Ina fatan mun gane, kaga babu laifi a koyar da mutane wannan littafin domin ya zamanto mafari gare su. Amma kamar yadda ka faɗa, akwai ɓangaren da ake ce mai rashada a cikin ƙawa'idi wanda ya magana akan tauhidi. Gaskiya yawanci aƙida ash'ariyanci ce, wacce kuma ta wasu ma'aƙidun sun saba wa aƙidoji na ash'ariyanci. Yanzu idan ka kalla za ka ga siffofi bakwai na Allah ya faɗa, saboda shi ne aƙida ash'ariyanci. Duk siffofin Allah bakwai kawai suke tabbatarwa, su ne al'ilmu wal hayatu wal kalamu zuwa ƙarshe. Waɗannan siffofin guda biyar, wa zai iya lissafa mana su bakwai? A, ba waɗannan ba. Kaga as-sam'u da al-basaru ko al-kalamu siffofi bakwai ne ya faɗa, kuma siffofin bakwan ash'ariyawa ne duka sun tabbatar da su ne da hankali. Al-ilmu, akwai al-hayatu ko, akwai as-sam'u, akwai al-basaru, akwai al-qudratu, akwai al-irada, sai kuma al-kalam. Su ne siffofi bakwai, dukkansu kuma ba da nasiya ka tabbatar da su ba, sun tabbatar da su ne da hankali. Farko sun fara tabbatar da al-hayat, cewa Allah yana da rayuwa. Saboda haka sai suka ce ba yadda za a samu rayayye, dole sai ya zamanto cewa yana magana, yana gani, kuma yana da wani iko, yana kuma da. Ina fatan kun gane. Ala kulli hal, idan ka tafi kuma cikin rashada sosai, za ka samu ɓanna da yawa a ciki. Shi ne irin gurin da yake magana a kan Allah, yana cewa la fauka wala tahta wala yamina wala, baya hagu baya dama, baya sama baya ƙasa. Kaga ya kora duka ma ba Allah ma. Duk da shi ya iya bakin ƙoƙarinsa ne, ba ya yi nufin kora Allah ba ne. Ya yi nufin dai aƙidar da take nuna cewa Allah bai da wani guri na musamman. Kaga wannan kuma aƙida ce wacce ta saba wa aƙida ingantacciya. Tunda Allah subhanahu wa ta'ala a Ƙur'ani a gurare bakwai ya tabbatar da cewa yana kan al'arshi. Guri bakwai Allah ya faɗi wannan a cikin Al-Ƙur'ani. Ayar farko a suratul A'raf ko, inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati, sai ya ce me? Na'am, fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh. Kaga Allah ya tabbatar da cewa yana saman al'arshi. Aya ta biyu kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa yana saman al'arshi, ita ce ayar da ta zo a cikin suratu Yunus ko, Alif Lam Ra. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce me? Tilka ayatu akana lin-nasi ajaban an anzirin nasa. Sai Allah ya ce inna rabbakum Allahu, nan ma sai ya ce thumma istawa 'alal arsh. Kaga ita ce aya ta biyu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sake bayanin cewa ya daidaita akan al-arshi ko, a cikin suratu Taha ko, ar-rahmanu 'alal arshi istawa. Kafin kuma suratu Taha ma akwai guri na hudu, shine a suratu Ra'd, Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'alal arsh. Guri na biyar kuma Allah subhanahu wa ta'ala da yayi bayani yana kan al-arshi shine a cikin suratul Furqan ko, allazi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh. Guri na shida kuma shine a cikin suratul Sajda ko, Allahu allazi khalaqa as-samawati, har zuwa inda yace thumma istawa 'alal arsh. Guri na bakwai na ƙarshe shine a cikin suratul Hadid ko, huwa allazi khalaqa as-samawati wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh ya'lamu ma yaliju fil ard. Saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmancin gaske. Kaga anan gurin mai ƙawa'idi ya sabawa abin da yake na aƙida ingantacciya. Don haka abin da zan ce a taƙaice shine, ba wai za a jefar da ƙawa'idi duka ba, yana da gurin da yake nashi na alkhairi ɓangaren fiqhu, amma fi'ilan ɓangaren da yake da alaƙa da aƙida, kamar yadda na kawo muku waɗannan misalan guda biyu, gurin da ya kasufofin Allah bakwai wanda ba aqida ce ta Ahlus Sunna ba aqida ce ta Ash'ariyawa da kuma nan gurin da ya kore wa Allah guri tare da cewa Allah ya tabbatar yana da guri na musamman to kaga wannan yana nuna cewa gurin da yake da bangaren aqida akwai kurakurai a ciki kuma wannan aqida ce wacce har waɗanda suke kore ta a aikin su suna tabbatar da ita yanzu mutum zai roki Allah ina yake daga hannunsa inda mutum zai roki Allah yayi haka za a dauke shi mahaukaci to kaga yana nuna maka cewa har waɗanda suke ganin Allah bai da guri su ma idan sun zo a aikace suna sabawa tambayarsa ta biyu yake cewa wasu na ganin karatun fiqhu a matsayin maganganun wasu malamai ne shin malam a bar shi a koma karatun hadisi ne wannan yana daga cikin aqidu marasa kyau waɗanda kuma duk wanda ya fade ta akwai alamu na jahilci a tattare da shi abu na farko dai shine yana da kyau mu sani cewa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyin alqur'ani basu cika shi dukkan mas'alolin da mutane suke bukata ba ne yau da kullun saboda haka akwai mas'aloli da yawa na fiqhu waɗanda babu hadisi qarara wanda zaka iya dorawa akai amma malaman fiqhu sun zamanto cewa sun sanya ka'idoji na ilimi wanda waɗannan ka'idojin na ilimi akan su ake tafiya waɗanda akan su ne idan ka dora zaka iya gano hukunce-hukuncen mas'aloli waɗanda suke sababi kuma daga cikin kurakuran da masu wannan fahimta suke fadawa akai shine duk lokacin da ka kora fiqhu kace kai ba zaka yaki da fiqhu ba hadisi zaka yaki da shi za a ki cin buri ne a ci na zai zama an ki cin buri an ci dila saboda na farko idan ka kiyarda da fahimtar waɗancan malaman na fiqhu zaka zo kuma ka koma fahimtar kanka saboda zaka zo kai ta kokari wajen fahimtar waɗannan hadisan kaga kenan wanne ne yafi da ka tsaya fahimtar kanka da kuma ka samu fahimtar waɗanda suka goya maka baya wanne ne yafi ka samu wacce ta goya maka baya sannan na biyu waɗancan malaman sun fi waɗannan da suke wannan da'awa abubuwa guda uku na farko dai sun fi su iya larabci daya kenan na biyu sun fi su kusa da zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa zamanan da suka fi kusa da shi sune zamana waɗanda suka fi tsarki sannan kuma na uku shine zai zamanto galibin waɗannan malaman fiqhu sun fi mu tsoron Allah saboda haka duk wanda ya fi ka tsoron Allah zai fi ka fahimta addini wattaqullaha wallahi wannan yana daga cikin gaskiya gurguwar fahimta wacce kuma take saka mutane a cikin bata Allah ya bamu dacewa bari mu ji ko mutum biyu haka wanda za su yi tambaya da baki bismillah inda mai tambaya na'am
wannan da yake da tambashi da fiqhu
na'am
kuma baya da wannan man yana karanta Qur'ani yana samun Qur'ani
na'am yake cewa da limamin da bashi da fiqhu bashi da hadisi bai dai da qualities na limanci shin ya halatta ya bi shi amma da niyya yana sallan shi kadai ba za a yi haka ba gaskiya yawanci shi a bangaren addini ba alfarma saboda haka yana da kyau a ce bangaren abin da yake da alaka da addini bai kamata a yi alfarma ba idan ka san cewa bai cancanta ba kamata yayi ka tuntubi wasu a yi meeting a canza shi in kuma baka da yadda zaka ya halatta ka je wani masallaci wannan shine abin da yake daidai amma maganar kana yin sallah ba tare da niyyar ta kanka kake ai ba zai yiwu ba saboda zai zamanto sanda kake niyyar ruku'u shi kuma bai niyyar ruku'u ba zai yiwu a ce surar da kake karantawa ko yadda kake karatu tsarin ku iri daya bane wannan shine gaskiya abin da yake daidai kuma akwai tambihi mai muhimmanci da ya kamata a yi shine ilimin fiqhu hawa-hawa ne idan ya zamanto limami ne ratibi kuma yana da gurgurdan ilimin fiqihun da za iya bin shi sallah a iya wannan dan ilimin nashi koda ya fika ilimi ya kamata ka bi saboda yana da power ta cewa shine ratibi yana da kyau mu fahimci wannan ba dole sai ya zamanto ya haddace sir sala su muktasar da sauransu ba in dai ya zamanto ya san yadda zai iya gyara sallar sa ko da ma irin waɗancan ƴan kaushin ne wanda babu ruwan su da ilimin fiqihu sai ilimin hadisi ko da iya waɗannan ne in dai yana fahimtar abin da ya kamata to ko iya wannan ne ya kai abi sallah ina fatan muna fahimta wannan shine abu wanda yake mai muhimmanci a fahimta sosai na'am to in dai ba dole bane ai zaka iya tafiya wani wajen ka je kai sallah bai zama dole sai ka tsanantawa kanka ba na'am tunda kana gyara lahirarka ne ba zaka bi a yardar sa ba kamar yadda muka karanta dazu ko wala yatlubu ridal makhluqin fi ma'siyatil khaliq haka muka karanta dazu dazun a cikin wannan darasin na'am malam menene hukuncin yin wani jam'i bayan liman an yayi jam'in farko shi kake nufi a zahiri kauli na gaskiya shine ya halatta saboda hadisai masu dimbin yawa na farko dai akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya zo bai yi sallah ba bayan an yi sallar jam'i sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ya tasaddaqu ala hadha waye zai yi wa wannan sadaka mana ya tashi ya zamanto cewa ya yi masa a ya taimaka masa yayi niyan nafila shi kuma yana sallar farilla ina fatan mun gane saboda haka wannan yana da matukar muhimmanci mu fahimce shi da kyau abu na biyu shine hadisan da suke nuna falalar jami'i abu na uku shine babu wani hadisi yankakke a bayyane wanda ya hana ayi wani sabon jami'i bayan an yi jami'i na farko ko na hadisi da suke kafa hujja da shi na dabarani ne ko daga dabarani ne ya rawaito shi ne amma wajen din sa ba dai a cikin kutubu sita din nan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga an taba zuwa ya taba zuwa ya tara an gama sallah sai ya koma gida bai yi jami'i ba bai yi sabon jami'i ba akwai wanda ke kafa hujja da wannan hadisin wajen hana yin sabon jami'i a masallaci wannan kuma farko dai ni ba ni da tabbacin ingancin hadisi in ma hadisin ya inganta to ba zai zama nassi qat'i akan mas'alar ba saboda abubuwa da yawa na farko Annabi sallallahu alaihi wasallam yana duba maslaha na biyu kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam inda zai zamanto a ganshi yana sabon jami'i akwai abubuwa biyu da za su faru na farko sahabin da yayi jami'in farko za iya dauka shi a matsayin munafiki na biyu ma akwai mutane da yawa da za su sake sallar su saboda sun san yin sallah a bayan annabi tafi falala fiye da yin sallah daban kamar da Mu'az bin Jabal yake in yaje yayi sallah shi kadai sai yaje yayi sallah da jama'ar sa sai yazo kuma ya bi Annabi sallallahu alaihi wasallam wata sallah ina fatan muna fahimta dan haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana cewa ba zai yiwu ya zamanto wancan hadisin wanda yana daukar fassarori da yawa a dauke shi a rusa irin waɗannan hadisan waɗanda suke nuna falalar sallar jami'i da kuma man ya tasaddaqu ala hadha ba yana daga cikin ka'idojin malaman usul kullu dalilin tatarraqa ilayhi al-ihtimal batala bihi al-istidlal duk wani dalili wanda yake dauka fuskoki da yawa to ba za a iya kafa hujja da shi ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh